Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda ni Hassan Maina kaina zan jagoranta. A yau za mu duba batun sace-sacen mutane da a bayan nan ke ta afkawa kan dalibai yan makaranta. To madalla. A kwanan nan ne wasu yan bindiga dadi suka sace wasu dalibai a garin Kuriga dake jihar Kaduna. Daliban waɗanda yar kanana ne da shekarun su ya fara daga 7 zuwa 15. Aminu Jibrin Gwadabe Kuriga, wani dan asalin garin ne, ya kuma yi wa wakilin mu Isalon Ikara karin bayani akan abin da ya faru.
Al'ummar garin Kuriga mun samu kanmu cikin dimuwa. Ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8:30 bayan daliban makarantar primary da secondary sun shiga azuzuwan su after assembly, sai ga su wayannan yan ta'adda sun yi wa wannan makaranta kawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1. Da suka shiga kuma sun yayi mi yara yan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200. Suka hada da malamin makaranta guda daya wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa, suka yi awon gaba da su.
Yanzu yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su?
Daga lokacin da suka yi wannan aiki, makarantar tana gabacin gari ne, to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin. Sai dai da yake su masana daji ne ko sun bar da sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su.
Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar garin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar cikin garin Kuriga muna cikin dimuwa da tashin hankali. Sakamakon yara 200 yaro dan shekara 7-8 zuwa shekara 15 primary da secondary a ce yau ya tafi makaranta har mai wanka ya je a ce an dauke shi an tafi da shi. Iyaye suna nan fa suna ta kuka, wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kamar abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan.
Tuni dai rundunar yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi yan bindigan har cikin daji. Inji mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Ya Allah, hakikanin gaskiya wannan mummunan al'amari ya faru a ita wannan makaranta. To amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu, kuma yanzu haka jami'an mu na yan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kawo wanda suke kuma da civilian JTF wato yan sakai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an to wayannan yara.
Wannan dai ba shi ne karan farko da yan bindiga ke sace dalibai a makarantun jihar Kaduna ba.
Tuni kuma satar daliban ya fara jin hankalin cibiyoyi da hukumomi irin na kasa da kasa. Kungiyar da ke rajin kare fararen hula yayin rikici, wato civilian in conflict ko kuma civic a takaice, ta fidda sanarwa daga birnin Washington DC. Kuma wakilin kungiyar a nan Najeriya, Saratu Joshua Pinder, ta mana karin bayani.
Abin da ya jan hankalin mu zuwa wannan fitar da wannan sanarwa domin ya saba wa ayyukan da muke yi a Najeriya na kare farin hula, wato protection of civilians kenan. Muna yana ɗaya daga cikin abubuwa da muke kokarin mu kare, mu karfafa wato gwamnatin Najeriya mu taimake su ta wajen ƙara wato kula da ƙarfi ta wajen tsare wato kowace mahaluki wadda yake zaman Najeriya domin ya samu kanshi cikin tsaro da kuma kwanciyar hankali ya iya rayuwa bisa ga yanayin da rayuwa da kowa ya kamata ya yi cikin kwanciyar koshin hankali da kwanciyar hankali sannan kuma da walwala.
Civic ta kuma yi kira ga mahukunta a Najeriya.
Kungiya na Center for Civilian in Conflict kuma ta sake kira ga wato gwamnatin Najeriya da kuma jami'ai na tsaro su dauki mataki wanda zai ga cewa yaran nan wanda aka sace sun dawo cikin lafiya, cikin koshin lafiya, sa'annan kuma duk wayanda suka aikata wannan miyagu doka ta kama su, sa'annan kuma ta kuma hukunta su domin wannan aiki da suka aikata bisa ga wato shirin na shirin dokoki masu kare yancin jama'a ko local wato kenan national da kuma international human rights. Yana kuma da amfani a dauki kowace irin mataki domin a kare irin wayannan abubuwa daga faruwa a nan gaba.
to koto ce fuska masana tsaro ke kallon irin kiran da civic ta yi wa mahukuntan Najeriya Wing Commander Musa Isa Salman tsohon Hausa ne a rundunar sojojin Najeriya
shi kuma kiran nan idan aka bi shi domin haƙi ne wanda ya dangada wanda yake rataya a hannun wuyan gwamnatin Najeriya na kare wato citizens din ta farar hula wato kira ne wanda daman ba sai ma an yi shi ba gwamnati ya kamata ta san da wannan ya kamata ta yi duka abin da za ta iya yi wurin kare haƙƙin farar hula musamman a wannan lokacin da ake magana na yara wannan kalubale ne gwamnati ya kamata ta saurari wannan kiran kuma ta sake dage zantsi wurin tabbatar da cewa an kare haƙƙin ko kuma an kare wa'annan farar hula a duk yanayin hargitsi ko kuma tashin hankali ko rashin zaman lafiya
ita ma kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da fatar daliban Isa Sanusi shine shugaban kungiyar Amnesty a Najeriya
mun yi Allah wadai da sace waɗannan mutane da aka yi a Borno da kuma Kaduna sannan kuma muna ƙara yin Allah wadai da sakaci da muke gani yana faruwa wanda yake sawa irin wannan abu yana aukuwa akai-akai wannan ba shine na ɗaya ba shine na biyu ba kuma ba shine na uku ba muna Allah wadai da irin wannan abubuwa domin ba wata kasar da za a ce kasa ce ta kirki alhali mutane kullun suna cikin fargaba kuma masu aikata laifi za su iya yin abin da suka ga dama su tsira dan haka muke cewa gwamnati ta wannan fuska ta gaza idan ma akwai dabaru da suke amfani da su domin shawo kan wannan matsala to dabarun nasu ba sa aiki dan haka ya kamata su sake lale sannan su mai da kare rayuka da dukiyar jama'a ya zama shine abu mafi muhimmanci da suka sa a gaba ba yadda za a yi a ce yan bindiga za su shiga gari su ɗebi mutum fiye da 200 kuma yawancin su yara da ƙanana da yan mata wanda mun sani cewa irin wannan mutane in sun kama su suna cutar da su suna lalata da su suna cin zarafin su saboda haka dole ne haƙi ne akan hukuma ta tabbatar da cewa yaran nan ba su shiga wani hali ba ba a ci musu mutunci ba a ci zarafin su ba ba a yi lalata da su ko an musu fyaɗe ba a tabbatar da cewa an dawo da su cikin lafiya ba tare da wani rauni ba ga iyalan su da iyayen su sannan iyayen su kuma ya kamata tun kafin a je a ceto yaran a rika ba su bayanai akai-akai a kan kokarin da ake na ganin cewa an ceto da su domin in ba haka ba abun ba zai yi aiki ba
kungiyar civic a cewar Saratu Pindar a shirye take ta marawa Najeriya
ki kungiyar Center for Civilians in Conflict ta nuna cewa tana a shirye domin ta taimaki wato gwamnatin Najeriya da stakeholders nasu a yanayin yadda za a sake karfafa wato matakai na tsaro da kuma hanyoyi wa'anda farin hula za su samu tsaro musamman ma yara a cikin wannan yanayi da muka sace muka tsinci kanmu ba farin hula ko yaro wanda ya cancanta ya fita da safe sa'annan kuma a ce rana ta faɗi bai dawo ba wannan ta bakin shi program director na Africa da MENA na Center for Civilian and Conflict shi bayani bismiwa
to yanzu ko menene abin yi har ila yau ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso
to al'ummu a duk inda ake da makarantu tunda dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma bada kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida ya zama ana amfani da su ta yanda ya kamata a cikin al'umma na biyu hukumomi su samar da wani tsari wanda zai bada sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye yanda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an tsaro da gaggawa
su sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya